na litini hudu ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441 lissafin kiristoci, kuma yau 27 ga watan hudu shekara ta 2020. Allah madaukakin sarki ya tara mu a wannan masallaci mai albarka na sunna, masallacin da yake kofar gidan Alhaji Muhammad Kulum a cikin wannan anguwa ta Abuja Kwatas, kuma a cikin wannan birni namu na Gombe, fadar jihar Gombe a kasar mu ta Najeriya, inda dama aka saba wannan guri ne da ake gabatar da darussa kamar sauran gurare. To kuma sai ya zama yanzu ga watan Ramadan ya kama. To watan Ramadan ya kamata a ce an yi tafsirin Qur'ani. Sai ya zama shekarar ta bana ga yadda abun ya faru. Duniyar gaba daya tana cikin wani yanayi. Lura da wannan yasa hukumomi suka dauki matakai daban-daban a gurare daban-daban, wanda daga cikin wato matakai da suka dauka mu a jihar mu ta Gombe, akwai dakatar da wato tafsiri a ciki da kuma haduwa a masallaci don gabatar da sallah, sawa'u sallah ta juma'a ce ko kuma kamsu salawat ko ma tarawihi ko tahajjud ko ma wata ne kama da haka. Sai dai idan har ya zama mutane za su isar da sako, to su yi amfani da wannan damar. Wata dama ce wannan, kafin ita gwamnatin jihar Gombe ta dauki irin wannan mataki nata, dama mu a karkashin kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna mun dauki mataki, amma daga cikin matakan muka ce inda za a yi tafsiri ya zama a gurin da yake keɓaɓɓen guri ba tare da barin jama'a su cika ba, ta yadda za a yi tafsirin masu ɗauka suna ɗauka ƙarshe a sa a kafaten wato sadarwa, gidajen rediyo ko talabijin ko ma duniyar gizo. Saboda haka muka yi amfani da wannan dama, bayan Allah za su iya amfanuwa da wannan karatu da za mu yi a kafafen sadarwa, Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Ita wannan annoba da Allah ya jarabce mu da ita, Allah madaukakin sarki ya bana magani, Allah ya ba mu ikon cin jarrabawa. Wa'anda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ya tsare su ya ƙara mana lafiya, wa'anda ta zama sanadinsu Allah ya karbi shahadarsu. Na'am, ina ganin kasancewar wasu dalilai da suka hana mu fara tafsirin tun ranar da aka fara Ramadan ya zama yau ita ce rana ta farko, to bai dace ya zama za mu shiga tafsirin kai tsaye ba. Ina ji ya kamata mu shiga wato mu yi magana kan wannan matsala din, in ya so sai ya zama ita ne mafarin tafsirin mu. Idan ya zama ita ce mafarin tafsirin mu, gobe in Allah ya kai mu sai mu ci gaba, kuma da ƙarfin Allah za mu ci gaba da tafsirin mu ne da muke yi a masallacin bayan Mega wanda yake anguwar Herwa Gana a nan cikin garin Gombe. wanda muna cikin suratul Muhammad sura ta 47 in ka kamo kirga daga sama kuma mun kwana ne a ƙarshen aya ta 18 wanda za mu tashi ne a wato aya ta 19 bari alaran ma ya karanta ta sai mu fara akan ta in yi so sai mu yi magana kan wannan matsalar daga nan kuma sai mu sha Fatiha mu tashi kowa ta inda da rayu mishi Allah ya sa mu dace alaran ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
الله ما دوك كين سركي يتي سابون باي الله ما دوك كين سركي يتي فعلم كسني أنه لا إله إلا الله يدى الأمر يكي با وندى داتي دا أبو تاميش سي الله مدوك كي سركي الله مدوك كي سركي يتي واستغفر لذنبك سننكما كنمي غفر الذنوبانك وللمؤمنين والمؤمنات كنوا ومؤمني ماذا دكما مؤمني ماتا غفر والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله مدوكين سركي يا سن مجويركو كما يا سن مكومركو malamai suka ce a cikin wannan aya akwai darussa guda 6 darasin farko shine ba wani abu da ake yi sai da ilimi darasi na biyu shine tauhidin Allah madaukake sarki wajibi ne a kareta Allah madaukakin sarki da bauta shi abin nan darasi na uku shine neman gafara istighfari Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya lulluɓe kabarinsa da rahama yake cewa shi musulunci gaba ɗaya abubuwa ne guda uku abu na farko ilimi abu na biyu tauhidi abu na uku istighfari da wannan ne Imam al-Bukhari yayi babi su kutum a cikin littafinsa babul ilmu ilmi qabla al-qawli wal amali babin da yake karantar da sai an fara yin ilimi kafin a fara fada ko a fara aiki sai ya kawo wannan aya saboda haka abu na farko da ake buƙatar dan adam da yazo da shi shine yayi ilimi shine yayi ya yi ilimi wannan wajibinka ne babu wani uzuri da Allah madaukakin sarki zai baka da jahilci shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul liman la ya'lam wailun ta tabbata ga wanda ya zama bai sani ba saboda haka ban sani ba dalili ba ne an gane wannan wajibi ne ya zama mutum ya yi ilimi a cikin wato harkokin addininsa kar ka je wa Allah madaukakin sarki da yin wani abu wanda baka sanya ake ciki ba Allah madaukakin sarki a suratul Isra'i yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula
Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm karka hau abinda baka da ilimi akan sa karka yadda ka jika akan wani abu da baka da ilimi akan sa shine ma'anar wala taqfu kada ka yadda ka tsaya kan wani abu wanda baka da ilimi akan idan ka tsaya wa me zai faru sai Allah ya ce inna sam'a lalle ji da kake yi ko kunne wal basara gani da kake yi ko kuma ido wal fu'ada zuciya ko kuma aikin da zuciya take yi na tunani gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce kullu ulaika duk waɗannan da ka gani kana anhu mas'ula sun zama ababen yin tambaya ne dangane da wannan abin da kai sai an tambaye ka me yasa ka aikata shi yasa mai ahbari Allah ya gafarta masa yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi ba halal bane mukallafin mutum ya aikata aiki in dai ka san kai mukallafi ne ba halal bane ka aikata aiki me yake cewa mukallafi mukallafi shine wanda ya hada abubuwa guda uku na farko ya zama ya balaga na biyu ya zama da hankalinsa na uku ya zama da auren musulunci ta sale shi to in ya zama haka ya zama mukallafi to yace ba halal bane wajen mukallafi ya zama ya aikata aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin aikin idan aka ce ba halal bane me yake nufi ana nufin haramun kenan idan ka aikata aiki ba tare da ilimi ba baka san hukuncin Allah a cikin sa ba kai kana sa ran za a baka lada a hannu sai kuma za a baka zunubi ba sai ba ko kun gane sai zama za a baka zunubi domin idan mutum ya aikata haramun me yake bashi zunubi yake bashi Allah madaukakin sarki ka tsare mu abu na biyu sai tauhidin Allah tauhidi malamai suka ce tauhidin kansa wannan aya ta nuna ilimi ya fi shi dan Allah ba zai karbi tauhidin ka ba sai da ilimi dole kai ilimi ka gano ya za a yi duk da cewa shi tauhidin ba lalle sai kai ilimi zaka samu shi ba amma sai kai ilimi zaka fahimce shi ka ci gaba da rike shi ina fata an gane wannan sannan sai ka ci gaba da neman gafarar zunubai wannan ayar tana nuna mana cewa dukkan wani abu da ake yi a duniya gaba daya duk abin da kaga ana yi matukar ba ilimi bane matukar ba istighfa tauhidi bane to sunansa istighfari sallah istighfari ne azumi istighfari ne zakka istighfari ne aikin haji istighfari ne sada zumunci istighfari ne cika alkawari istighfari ne bada amana istighfari ne fadin gaskiya istighfari ne duk wani aiki da ka san zaka yi na alkhairi istighfari ne shi yasa Ibn al-Qayyim yace musulunci gaba daya abu uku ne abu na farko ilimi na biyu tauhidi na uku istighfari abinda zai nuna haka shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ce mana yanzu a ce kowane ɗayan ku akwai kogi a kofar gidansa yakan shiga cikin wannan kogin yayin linƙaya yayin nitso yayin wanka har sau biyar 5 times a day kuna ga akwai abin da zai saura a jikinsa na datti suka ce ba abin da zai saura mutumin da yake wanka sau biyar a cikin kogi ya manzon Allah ba abin da zai saura na datti a jikinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kamar haka salloli biyar suke akan ku dangane da zunuban ku wannan yana nuna sallah ne istighfari ce an gane wannan har yanzu akwai hadisin Abu Hurairah da yake cewa salloli guda biyar kowacce tsakaninta da uwarta mukaffiratun lima bainahunna masu kankarewa daga abin da ya gudana tsakanin su na zunubi sai yace juma'a zuwa juma'a tana kankare abin da ya gudana a tsakiya an gane wannan sannan sai yace Ramadan zuwa Ramadan yana kankare abin da yake tsakanin su kaga wannan yana nuna su gaba ɗayan su istighfari ne Allah madaukakin sarki ka gafarta mana na'am to kaga istighfari kuma shine yake kare wa mutane ne matsaloli ya kare musu annoba ko ba haka bane ya kare musu damuwoyi saboda duk sababin matsalolin duniya gaba ɗaya zunubi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana al'ummomin da suka gabata da ya hallakar yace wa kullun akadana bi zandihi
فكلا أخذنا بذنبه
نعم
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا
ومنهم
من أخذته الصيحة
ومنهم
من قسفنا به الأرض
ومنهم
من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
bayan Allah ya bamu labarin al'ummomin da suka gabata ya hallaka su sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana dan kar kai wani tsammani mummuna wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa kullan akadana bi dhanbihi dukkanin su mun kama kowannen su ne da zunubansa inji Allah madaukakin sarki kowanne da zunubin sa muka kama shi sai ya ce fa minhum daga cikin su man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka turo mishi wato duwatsun azaba daga sama suwaye irin mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam masu auren jinsi namiji ya nemi namiji dan uwansa mace ta nemi mace ɗan uwarta da suka yi irin wannan aiki annabin sai musu wa'azi ba su yarda ba Allah madaukakin sarki ya turo wasu mala'iku guda biyu yace su kafa kugiyar su daya ta can gefen daya ta can gefen su dago kasar gaba daya sai da suka tugo ta tun daga karshen kasa suka daga su sama malamai suka ce sanda suka fara jin tasbihin mala'iku sannan Allah madaukakin sarki sai aka bude jahannama da aka bude jahannama sai aka kife su upside down da har kowa zai fada jahannama ne a cikin su sannan sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku kafin a kifar da su sai Allah ya sa aka kirgo mala'iku suka kirgo wasu duwatsu daga gidan daga tutar jahannama adadin wayannan mutanen kowa daga cikin su da sunan su akan dutsen Allah madaukakin sarki ya sa kowa aka jefe shi da wannan dutsen Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ya ce faminhum man arsalna alaihi hasiba daga ciki akwai wanda muka aiko mishi dutsi na azaba inda Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minhum daga cikin su kuma man akabathu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi irin mutanen wa irin mutanen annabi salihu mutanen annabi salihu ya musu wa'azi saboda yadda suke yi da dukiya suna cutar mutane wajen dukiyoyi suna su kawai suka sani komai na mutane in za su yi za su yi kokari ya za su tawaye amma nafiya za su yi su ci gaba kullun lissafin su kenan irin wannan shine irin kasuwancin su annabi salihu ya musu wa'azi yace da su su daina shirka da Allah sannan su daina zalantar mutane a cikin dukiyoyin su suka ƙaryata annabi salihu suka ce sai ya kawo musu aya Allah ya aiko mishi taguwa ƙarshe suka kashe taguwar Allah madaukakin sarki ya ce an ba su kwana uku ka gaya musu kwana uku mai kuɗi ya kashe kuɗinsa mai riguna ya sa rigunansa mai gida zai yi kokari kowane gida ya kwana mai gada zai da yawa ya yi kokari kowane gado ya je ya hau mai ko me kake da shi kai kokari kai amfani da shi a cikin wannan kwanaki guda uku cikin wayannan kwanakin guda uku kowa ya jira ya ga abin da zai faru da rana ta uku ta cika suna so su kura annabi salihu sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika guda ɗaya sai musu tsawa yana musu tsawa kowa sai zuce shi ta goce daga inda yake daga nan kawai aka darka ke su Allah madaukakin sarki ka tsare Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man akadathu sayha sai ya ce wa minhum man khasabna bihi al-arda daga ciki akwai wanda muka kiste kasa da shi inda Allah madaukakin sarki shi aka shafe kasa da shi kawai yana cikin kasa kasa ya rinka nitsewa kawai irin karuna da ya tare dukiya sai ya fara girman kai yana alfahari yana jin shi shine wani shi shine wani Allah madaukakin sarki yace ne yace kasa ta kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya shiga kasa Allah madaukakin sarki ya danna shi ya inganta hadisi a cikin littafin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin al'ummomin da so gabace ku akwai mutumin da yazo ya wuce yana tafiya yana girman kai yana tafiya yana girman kai bai gushe ba Allah madaukakin sarki yasa kasa ta kiste shi yana ta tafiya cikin kasa har yanzu ba zai tsaya ba sai ran tashin alkiyama Allah ta tsare mu irin wayannan Allah madaukakin sarki yace mun kama su da ne mun shafe kasa da su sai Allah madaukakin sarki yace wa minhum man agarqana daga cikin su akwai wanda muka nitsar da shi a cikin ruwa irin mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya turo ruwa ta sama da ta kasa suka nitsar da su sune ajalin su irin mutanen Fir'auna wanda Fir'auna da shi da bataliyar sa suka biyo annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa yadda kike teku kofofin hanyoyi suka bude musu suka wuce Fir'auna ya shiga da mutanen ka aka halaka su Allah madaukakin sarki ka tsare mu bayan Allah ya ba mu labarin wayannan mutane karshen ayar ma sai yake cewa kuma kana Allahu li yuzlimahum Allah fa bai kasance wanda zai zalunci su ba kar ka dauka zaman da Allah yake ne ya zalunci bayi ne an gane wannan shi yasa aka wannan lamun din wama kana Allahu li yuzlimahum Allah madaukakin sarki bai kasance dan ya zalunce su ba sai Allah madaukakin sarki yace walakin kanu anfusahum yuzlimun haka ne sai dai sun kasance kawunan su suka zama suna zalunta ta yaya saboda aikata zunubai da suke Allah ka tsare mu Allah ka raba mu da aikata zunubi dan haka wannan ayar ta mana ishara cewa duk inda kaga mutane sun samu matsala me ya ja musu zunuban su ne suka jawo musu wannan fitina da ta faru annoba wato fitina ce kuma zunubai ne suka jawo ta babu maganin zunubi kuma sai ne sai istighfari menene istighfari wannan aya ta nuna mana shine bin Allah sau da kafa Allah ya ce a bari sai a bari ko ba haka ba Allah ya ce ayi sai ayi yin zai sa Allah madaukakin sarki ya kawo dauki wannan shine abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya sa mu dace hadisi ya tabbata na Aisha take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da annoba sai yace annoba wani nau'i ne na azaba da Allah madaukakin sarki yake turowa zuwa ga wasu bayin sa da wannan ne Allah madaukakin sarki yake daga darajar wasu daga cikin bayin sa da wannan annoba din Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda annoba za ta sami za ta fado sannan sai ya tsaya inda yake yayi hakuri ya nemi lada tare da tabbacin cewa wato ba abinda zai same shi sai abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta mishi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake babu wannan fati sai Allah madaukakin sarki ya bashi ladar shahidi an gane wannan malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki yana aiko annoba a matsayin azaba da Annabi ya faɗa ma'ana wasu bayin Allah ne suka tsokane Allah suka wuce iyakar Allah suka ki tsayawa inda Allah madaukakin sarki ya tsayar da su sai Allah madaukakin sarki ya aiko azaba saboda ya azabtar da su Allah madaukakin sarki kuma da wannan ne yake daga darajar wasu daga cikin bayin sa kamar ya yake daga darajar wasu daga cikin bayin sa malamai suka ce waɗanda Allah yake daga darajar su daga cikin bayin sa sun kai kashi uku kaso biyu a cikin da'irar musulunci suke kaso daya kuma a cikin da'irar kafirai waɗancan da suka tsokane Allah daga cikin su ne take lokacin da Allah ya kawo azabar to wasu daga cikin su sai wannan azabar ta zame musu wa'azi sai su gano cewa ba wanda ya kamata a bi sai Allah madaukakin sarki sai su dawo zuwa ga Allah kamar yanda yanzu idan muka kalli duniya akwai da yawa daga cikin kafiran duniya da suka sallama wa Allah madaukakin sarki suka gano shi kadai ne suka gane ashe harkar technology da suke magana ƙarya ne duk wani ilimin da suke magana ashe zancen banza ne duk wani defense da suke cewa suna da shi babu shirme ne duk wani karfin tattalin arzikin da suke cewa suna da shi ashe shirme ne shi yasa idan ka kalli ƙasa irin America idan ka kalli ƙasa irin Burtaniya suka fara tunanin to ya kamata a koma wajen Allah madaukakin sarki sai ya za a yi a koma da rufe club club da mashaya a rufe su sai aka wayi gari shugaban kasar America wanda ake ga shi yafi kowa dagawa a zahirance a yanzu aka nuna shi duniya ta gani gashi yana sauraron tafsirin alqur'ani mai girma ana fassara mishi ayoyin Allah madaukakin sarki yana ji kasa irin China wadda ta shahara wajen cuta da babakere da takur al'umma musulmai wanda kowa ya san misali abin da ya faru a bara wasu musulmai da suke kasar da suka yi azumi irin azabtar da su da aka rinka yi saboda suna azumi amma sai an wayi gari wannan kasar a yanzu a duniya ana ganin ita ce kasar da tafi kowace cinikin alqur'ani a duniya irin yadda ake sayan alqur'ani da an kai shi kasar ake wawarsa kowa yana diba me kaga wannan ishara ce ta cewa sun fara fahimtar ina aka dosa sun fara fahimtar Allah madaukakin sarki kasa irin Italy wacce ita ce cibiyar karuwanci ta duniya indai ana maganar karuwanci to Italy ita ce santa sannan ita ne cibiyar kristiyanitin duniya take an kai mutanen kasar sun gamsu sun ce ba abin da ya kamata a yi sai a koma wajen Allah madaukakin sarki har shi Papa Roma John Paul suna ganin kawai shirme ne kawai Allah ya kamata a kama wasu daga cikin su da ba su gane ba suna ganin kuɗi da aka allantar ake ta neman su ashe ba su da amfani suke fitowa bakin titi suna watsar da kuɗin wasu duwa Allah madaukakin sarki ya taimake su ya ganar da su sai su rinka zuwa gidan talaka su je su aje mishi tarin kuɗi su fito suna neman Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki da irin wannan ne Allah madaukakin sarki yake daga darajar wasu daga cikin bayi to wanda Allah madaukakin sarki ya sa suka samu kansu cikin kafirci amma suna laluben hanyar Allah sai Allah madaukakin sarki da irin wannan annobar sai ya sa su gane hanyar Allah madaukakin sarki wannan sune kaso na farko da Allah madaukakin sarki kan daga darajar su guda biyu kuma musulmai ne na ɗaya daga cikin su wasu mutane ne da Allah madaukakin sarki yake da sirri tsakanin shi da su suke kaunar sa yake kaunar su suke iya kokarin sa cikin hanyar iya kokarin sa cikin hanyar Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan annobar sai ta zama sanadin su idan ta zama sanadin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda annoba ta zama sanadin mutuwar sa to shi shahidi ne sai Allah madaukakin sarki ya daga darajar irin wannan bayin da me da mutuwar shahada Allah ka arzuta mu da mutuwar shahada kaso na uku su kuma wasu musulmai ne waɗanda ba su da kyakkyawar sika da Allah madaukakin sarki suna da wasu ayyuka da suke yi na sabawa Allah da sauransu, sai Allah madaukakin sarki ya ba su assignment. Idan suka ci wannan assignment din, sai Allah madaukakin sarki ya promote nasu. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan annobar ta zo, sai mutum ya tsaya inda yake, sai yayi hakuri, ya nemi lada tare da tabbacin ba abin da zai same shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunto mishi. To irin wannan shine assignment din. Na farko, kayi hakuri daga dukkan harkokinka ka tsaya inda kake. Na biyu, kayi hakuri. Na uku, ka nemi lada. Na hudu, ka rike tauhidinka. Ba wasu bane suka danno maka cutar, a'a, Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya kawo ta. Ba abin da zai same ka sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta. Ina fata an gane wannan. Wanda ya dage ya ci wannan jarrabawar har aka yaye cutar, ko bai samu shahada ba, Annabi ya ce Allah zai ba shi ladar shahidi. Allah ya sa mun gane. To idan muka kalli wannan hadisi, to zai nuna mana ta hannu daya akwai wani abu da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki a kansa, mu yi jinjina wa Allah madaukakin sarki, kuma mu gane wata nasara da muka samu a cikin wannan addini a wannan lokaci. Sannan abu na biyu da ya kamata, akwai abin da ya kamata mu yi Allah wadare da shi, mu yi kaito da shi, mu yi tir da shi. Abu na farko da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki a kansa shine da Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan annoba, ya jarrabe mu da ita, muna musulmai masu imani. Wani abu ne da ya kamata mu gode wa Allah madaukakin sarki. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kashe mu da wannan imani. Sannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana power sa, wanda a duk duniya yanzu duniya ta yarda da power. Wannan wani albin alfahari ne a wajen mu. Idan ka san me ake cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kai a yanzu a ɗan shekarunka baka taba ganin lokacin da duniya ta hau network na sunna irin wannan lokacin ba. Domin duk fatawoyin da ake bayarwa tun daga wutar majalisar da ake cewa ta dinkin duniya, kama har abin da mutanen kasashen da aka ce sun ci gaba suke yi, mafi yawa fatawoyi ne da suka dace da sunna. Misali, cewa ka tsaya inda kake, ka yi hakuri, ka nemi lada, fatawar waye? Fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Dan haka sunna ce, mu a wajenmu maraba ya kamata mu yi da wannan. Mu gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya kawo mu lokacin da dole sai an kwatanta bin sunnar annabin mu. Wannan shine abu na farko. Idan aka ce zauna gidanka, wannan zaunawa gidanka, Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene mafi alkhairi a wannan duniya, wani guraren zama ne mafi alkhairi, yace su ne guda biyu, ɗakin Allah ko kuma gidanka. Guraren zaman da suka tafi ina sharri su ne kasuwanni ko kuma bakin titi. To tunda wannan shi yake alkhairi aka ce a zauna, yanzu wannan karantarwar manzon Allah ce ko ba karantarwar manzon Allah ba? Karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da maganar a wanke hannu, hadisi ne ingantacce. Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya farka daga bacci, to ya wanke hannunsa sau uku kafin ya nutsar da shi cikin ruwa, ma'ana kafin ya fara wata mu'amala da zai yi. Sai yace li'annahu la yadri aina batat yadahu, saboda bai san ina hannun ya kwana ba, me da me ya taba hannun bai sani ba. Da Annabi yana fassara mana wannan hadisi a aikace, sai muka ga idan ya zo zai yi sallar asubahi sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan ya zo zai yi sallar duha sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan ya zo sallar azhar sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan ya zo zai yi sallar la'asar sai ya yi ne sai ya yi alwala, kafin ya yi alwalar sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan ya zo zai yi sallar magariba sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan ya zo yin sallar isha'i sai ya yi ne sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan Annabi ya zo zai kwanta sai ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya yi ne sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da iyalinsa, yana buƙatar ya sake kwantawa da iyalinsa, sai ya tashi ya sake ya yi alwala, kafin ya yi alwala sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci sai ya wanke hannunsa sau uku. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani aiki sai ya wanke hannunsa sau uku. Wannan ya nuna cewa fatawar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce ake bi cewa a wanke hannu. Mu cewa a wanke hannu wajen mu musulmai, wannan ba baƙon lamari bane, ba fatawar wani likita bane, a'a, fatawa ce ta shugaban likitocin duniya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan ma nasara ne a wajen mu. An gane wannan cewa idan aka zo gaisuwa da ake yi ayi musabiha, wannan musabiha din da ake yi din nan a daina cutar na iya yaduwa ta wannan gurin, wannan din bai saba wa shari'a ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ayari mutanen kauye sun zo wajensa don sujjada da mubaya'a, cikin su akwai wanda yake da cutar albarat. Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan suka zo suka yi hannu da annabi ya kalli mubaya'ar su. Wancan zai ƙara so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya inda kake, kai ya hakuri mun karbi mubaya'a kuma muna maka fatan alkhairi. Wannan yana nuna idan cuta aka gano za a iya kamuwa da ita ta hanyar gaisuwa, za a iya bari kenan. Ina fata an gane wannan. Kaga wannan ma sunnar annabi mu ce, dan haka zafin kai ne ka ce a'a kai dole sai ka gaisa, ai an gaisa an gafarta. A'a, mutane suna yi wa Allah mummunar fahimta. Allah ba mutum bane. Shi mutum idan ya saka ka aiki shine in baka yi aikin ba ba zai biya ka ba. Amma shi Allah idan ya ce kai aiki sai ka hadu da wani abu ya kawo ma cikar ya daukan maka obataki ya hana ka yin aikin, to Allah zai baka ladar ba gara ba gaba. Abinda yake nuna haka, manzon Allah ya ɗebi sahabbansa za su tafi umura, da suka je kafiran Makka suka tare su, suka tare su a wani guri da ake cewa Hudaybiya. Aka zauna gurin suka ce ba za su shiga ba, ko manzon Allah ya yarda aka dawo. An karbi ibada su ko ba karbi ibada su ba, an karbi ibada su ta umura. Tattare cewa in manzon Allah ya ce sai an shiga, sai an shiga din. Yana da zaratan da za su tashi a tada jijiyar wuya kuma dole sai an yi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda kuma aka dawo, don ya nuna wa mutane yadda addini yake da irin yadda rahmar Allah madaukakin sarki take. Suna da lada. Sannan har yanzu manzon Allah ya ɗebi sahabbansa wata ranar sun tafi yakin Tabuka. An je an yi kwana 22. Lokacin da suke dawowa sun hango garin Madina, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane a garin Madina ba su tsallake ko rani ɗaya ba, ba su hau ko tudu ɗaya ba, face kuma suna tare da mu a cikin lada. Sahabbai suka ce ya manzon Allah, duk wannan aiki da muka je muka yi muka sha wahala, kwanaki ba ma gidajen mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana'ahumul uzuru, uzuri ne ya hana su je. Suna da wani uzuri, hankalin su na wajen mu, amma dalilin dole ne ya hana su zuwa, dan haka suna da lada irin tamu. An gane wannan? Dan haka duk lokacin da ka zo za ka yi aikin Allah sai aka tare ka, a karka damu ba gara ba zago ladarka, ban sani ba ko kun gane. Allah ya sa mu dace. Na'am, kaga idan ka kalli wannan galibin su karantarwa ne nawa, karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan cin kashin da ake yi wa musulmai a duniya, yanzu dalilin wannan da yawa an bari, da yawa wanda ya yi wa musulmai mummunar fahimta ya kyautata fahimtarsa, ko da bai bar addininsa ba ya aje makaman faɗan, haka ne ko ba haka bane? Kaga wannan nasara ce, wannan wani abu ne da ya kamata mu yi wa Allah jinjina a kansa, mu gode wa Allah madaukakin sarki. Na'am, sai dai a hannu ɗaya kuma akwai abin kaito, akwai abin tir da ake yi. Zafin zuciya ya sa da yawa daga cikinmu suna samun matsala, da yawa daga cikinmu suna samun matsala dangane da matakai da gwamnatoci suke ɗauka na a killace gari ko a tare mutane. Ni ba na ganin wannan a matsayin kuskure saboda fatawar annabin mu ce idan aka yi haka taimakon mu aka yi. Gwamnatoci ne yanzu suka ba da umarni su ma su sauke nauyin da ke kansu, an tirsasa musu bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko suna so ko ba sa so. Saboda haka wannan ci gaba ne. Malamai da suke suka su waɗannan malaman wani abu ne da ya kamata a ce wani abu ne da bai dace ba, wanda suna magana don me za a killace mutane alhali ba a ba wa mutane abinci ba. Duk lokacin da aka ce ka tsaya inda kake ka yi haƙuri, wannan gurin babu shakka an takura ka, babu shakka ka samu matsala. To amma wa ya takura ka? Annabi Muhammad shi ya ce ka tsaya inda kake, ko wani ya ce? Shi ya ce. Sannan ya ce ka yi haƙuri saboda akwai matsala, ko ba haka ba? Ya ce ka nemi lada. Kada annabi ne ya ce. To a cikin wannan hadisin ina annabi ya magana da a bada abinci? Ina aka ce sai an baka abinci? A wanda ya ce sai an baka abinci? Allahumma gwamnatoci kawai sun sauke nauyin da yake kansu ne. Ni a fahimta ta malaman da suke magana dangane da wannan, to cikin uku ɗaya sun kasu gida uku. Gida na farko ko dai neman shahara da so a'a sai an burge, saboda mutanenmu suna buƙatar su ji an taɓa gwamnati an caccake ta, sannan sai su yarda da kai su ce kai malami ne mai faɗar gaskiya. Wannan shi ne abu na farko. Wannan matsalar ita ce ta kai mu ga halin da muka shiga shi'a ta samu gindin zama a ƙasar, domin abinda ta zo ta zo ne da wa'azin zagin shugabanni, sai muka ɗauka waɗannan su ne ba su da tsoro masu faɗin gaskiya. Ashe asali ba shugabannin da kuke gani ba ne waɗannan? An tsallake waɗannan shugabannin har shugabanninku addini, har sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haka ne? da wannan abin nan Boko Haram ta fito wayannan kawari na wannan zamani da wannan suka biyo masu kishin addini da yawa suka bi suka dauka gaskiya suke fada sai da tafiya sai tafiya aka gane su waye su saboda haka da yawa daga cikin masu irin wannan ra'ayin zaka samu neman shahara ne da neman girma a ce sun iya magana sun burge su kadai suke iya fada wa gwamnawa ne ko sarki wani ko shugabawa ne magana wannan shine kaso na farko kaso na biyu kuwa malamai ne masu wa'azi amma jahilai ne a aqidar ahlus sunna jahilai ne a ne a aqidar ahlus sunna wannan ne yasa suke maganganu masu zafi don su kautata harshe wa mutane su sa mutane tawaye wanda a cikin aqidar ahlus sunna babu wannan a ciki ina fata an gane wannan kaso na uku su ne mutanen da malamai ne kuma ba wai neman shahara bane a'a zafin zuciya ne yasa suka rudu domin duk lokacin da abu mai zafi yazo irin wannan to mutun yana daukar zafi zai iya yin abin da ma wato ba daidai ba sai bayan yayi bincike sai ya gano ina fata kun fahimci wannan saboda haka akwai irin wannan daga ciki akwai manya-manyan malaman mu ba abun mamaki bane a ce maka an samu wannan ruduwar saboda ni a iyasani na wannan duniya tunda take ba samu ruduwa cikin kamar wannan lokacin ba duk inda ta samu mutane sun kai goma a guri to kowa da fahimtar sa akan matsalar to wannan yana daga cikin abin da ya kawo irin wannan an gane wannan misali daga ciki akwai Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo wanda Dr. Sani malami ne kuma malami ne da muke kyautata mishi tsammani kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya kare tsare shi Allah ya taimake shi a cikin harkokinsa na daidai inda yake kuskure Allah ya kare shi ya raba shi da wannan ya gafarta mishi yake cewa killace mutane ka killace mutane baka ba su abinci ba to wannan akwai matsala sai yayi kiyasi da hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata mace ta daure kyanwa a gidanta bata ba ta abinci ba kyanwar ta mutu da wannan ya sababa mata shiga jahannama kaga wannan kiyasi dakta yayi amma wannan kiyasi in ka auna shi da wannan matsalar kiyasun ne ma alfari me yasa kulliya bata da irin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi yake ta tsaya a gida ta yi hakuri ta nemi lada don wannan matsalar ta zo an gane wannan kenan kulliya bata da wannan sannan kulliya haƙƙin abincinta ya ta'allaka ne mawa ya ta'allaka ne ga wannan uwar gidiyarta da take ba ta shi amma haƙƙin abincin mutane bai ta'allaka akan gwamnatocinsu ba fahimtar cewa gwamnatoci ma nauyin mu yara tai akan su na fiyar da mu wannan wata fahimta ce da aka sa don a canja mana tunani wanda galibi irin gidajen rediyon BBC da birnin Kolon da gidan rediyon America da Faransa da ire-iren su ne suka taimaka wajen yada wannan da'awar daga nan kuma aka rikita tunanin mutanen mu wanda duk ƴan Najeriya majority su zaka samu suna zaune suna jira gwamnati ta yi musu an canja musu tunani suna ganin gwamnati su za su dogara da ita ba gwamnati za ta dogara da su ba wanda duk kasashen duniya gwamnatocin ne ke dogaruwa da talakawansu ba talakawan ke dogaruwa da gwamnatoci ba ina fata an gane wannan wannan abin da ake tafsin daga jikin talakawa shine yake rike gwamnatocin idan ya rike gwamnatocin a hannu daya kuma sai ya zama gwamnatocin sun samu damar gudanar da wasu ayyuka da za su iya idan talakai ci moriyarsa Allah madaukakin sarki sa mun gane wannan dan haka a iya fahimta ta wayan malaman da suke kausata harshe dangane da wannan abin suke fadin irin wannan maganar to gaskiyar magana kuskure ne amma na raba su gida uku a iya fahimta ta dukkanin su Allah madaukakin sarki ya datar da su daidai ya shiryar da su kuma ya gafarta musu kurakurai da ke akwai babu shakka gwamnatoci daukar matakai da suka yi kamar yadda nace ya dace da sunna ya dace da sunna kuma daidai ne a dauki matakan sai dai a ciki akwai abubuwa guda uku wayanda abubuwan guda uku abubuwa ne na kaicho abubuwa ne na tir abubuwa ne na ba a kyauta ba kurakurai ne gwamnatocin su kalli wannan abin a lokacin da duniyar ta zama yanayin da ta zama to lokacin da zaka dauki wannan abun ka nemi mabiyin talamarin su baka shawara dangane da lamarin a nemi malaman addinin da suka san addini na hakika kuma za su faɗi gaskiya ba aljihunsu bane damuwarsu a neme su a binciken su menene addini ya tanada dangane da abin musamman mu a irin gwamnatocinmu na arewacin Najeriya kamata yi su ah tunda Allah ya taimake mu duniya sun hau wannan tsarin tsarin ma ai tsari ne da ya dace da namu to amma dama tsoro ne da menene menene ya hana mu muna tafiya ne a garura to tunda an zo gidan mu ku menene abin da kuka sani ku binciko mana menene sai a tattauna akai an gane wannan kurakurai guda uku da ake yi wanda na fahimta kuskure ne kuskure na farko shine yawan surutu wannan terere da ake yi a ce adadin wayanda aka samu da cutar a yanzu guda kaza ne an samu cutar ta bulle wuri kaza wannan kuskure ne da rashin iya aiki Allah madaukakin sarki yace la yuhibbu Allahu jahra bi su'i min al-qawl
la yuhibbu Allahu jahra bi su'i min al-qawl illa man zulim
Allah yace la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i Allah baya son bayyanawa daga mummunan abu min al-qawl na daga zance da zance ka zo ka bayyana mummunan abu duk abin da ka san bai da kyau Allah madaukakin sarki yace kar a aikata shi kar a bayyana shi bai yadda ba bai so to dan me zakai abin da Allah bai so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira to ya fadi alkhairi ko kuma yayi shiru an gane idan ka ce yanzu adadin members da ake tuhuma da wannan cutar ko aka samu da wannan cutar sun kai adadi kaza ka rubuta a shafin ka na Facebook ko WhatsApp ko wani abu ne mai kama da shi ka tura wa duniya wannan alkhairi ne ka fada ko sharri ne sharri ne ba wani dalili da yasa ka fade shi shi yasa mai adadi ya kawo haramun ne duk abin da zaka yi na musulmi ka tozarta shi haramun ne a cikin abubuwan da ya jero sai yake cewa wasabbihi wa takawifihi haramun ne ka zagi musulmi haramun ne ka tsorata musulmi idan ka ce al'umar mutanen Gombe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ma wannan cuta ta shigo mana yanzu an samu mutum biyar da Allah firgita mutanen Gombe kai ko albishir ka musu saboda haka ga wannan kuskure ne an fahimci wannan da kyau sannan abu na gaba Allah madaukakin sarki ya hana mu kan wannan ko da kai din ka je ka samo wani mummunan labari kar ka yada shi mummuna ne Allah madaukakin sarki yace in suka je suka samu mummunan abu sai su shiga gari suna yadawa dabi'ar munafikai ce sai su azabu bihi sai su ta yada shi ko amma Allah madaukakin sarki yace da mayar da shi suka yi zuwa ga manzo da kuma ma'abuta lamari da an sa waɗanda suka san abin sun yi bincike a kansa kaga ba wata hikima ka je kai ka bada labarin wannan ya saba wa ka'ida ina ne Allah madaukakin sarki ya yadda a bayyana mummunan abu sai Allah ya ce illa man zulim sai dai wanda aka zalunce shi aka ba wa dama ya bayyana mummuna shi ma kuma a gurare guda biyu ya ga wannan da zai kwata mar haƙƙinsa ma'ana hukuma ya faɗa masa dan a kwato mishi haƙƙinsa an ba shi dama an yadda ya faɗa mummuna na biyu ya ga wannan da ya zalunce shi yana mu'amala da wani to kar ya amince da shi ya cutar da shi sai ga ya mishi halin da ake ciki wannan shine inda aka ba shi dama shi ma ya bayyana mummuna amma Allah bai yadda a bayyana mummunan abu ba an gane wannan malamai suka ce fadin magana kyakkyawar magana na daga cikin dalilin da zai sabbaba Allah madaukakin sarki ya kawo dauki ya kawo gyara duk matsalar da ta shafi al'umma idan al'umma suka yi shiru suka boye mummuna to wannan zai sabbaba Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
ya ayyuhal ladina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
الله مدعو الجنسان كي يكتب يا أيها الذين آمنوا يا قوان لسك إيمان اتقوا الله كويتك ورأى الله مدعو الجنسان كي wa qulu qawlan sadida ku rinka fadin magana madaidaiciya magana kyakkyawa ba mummunar magana ba idan kuna fadin magana kyakkyawa sai Allah ya ce yuslihu lakum a'malakum zai gyara muku ayyukan ashe wannan zai zama sababi ne da zai sa Allah madaukakin sarki ya gyara mana ko ba haka ba wai yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku in kuna fadin magana kyakkyawa dama zunubi ne ya jawo abin sai aka gafarta mana ba sai ayayi ba Allah ya ce wa man yu'min billahi wa rasulihi faqad faza fawzan azima duk wanda yayi wa Allah da manzon Allah da'a wannan ya rabauta kuma rabo babban rabo Allah madaukakin sarki ka rabautar da mu na'am dan haka muna fahimtar rashin iya aiki ne likitoci su gano cewa wannan mutumin yana da ita sannan su bari wannan rufa din ya fita duniya kowa ya sani rashin iya aiki ne jami'an tsaro su samu irin wannan sannan su fito su bayyana wannan kuskure ne rashin iya aiki ne mahukunta da mulki ke hannunsu su bayyana irin wayannan abubuwa rashin iya aiki ne kuskure ne yana nuna cewa za a shiga wata matsalar daban domin hanyoyin da za a bi Allah ya gyara hagana ba kamalayin ba Allah ka shiryar da mu malamai suka ce wa qulu qawlan sadida da Allah madaukakin sarki ya fada to hanyoyi ne guda uku hanya ta farko akan wanda ake shugabanta hanyoyi guda biyu akan wanda shine shugaba duk lokacin da wata matsala ta faru Allah ya ce wa waɗanda ake shugabanta su mayar da abun zuwa ga shugabanni karfi ka yadawa karka yadda ka rubuta a shafinka ba lada kake samu ba zulubi kake samu karka yadda ka zauna a majalisa kana bada labari yanzu adadin mutanen da ke akwai a Gombe sun kai kaza har majalisa majalisa ake yi wani kawai ya tashi gari ya waye yana buga wa dan uwansa waya yana tambayar sa eh nawa ne yanzu adadin mutanen Gombe kaza ne Bauchi kaza ne abin nan kaza wannan rashin iya aiki ne bai dace ba an gane kuma ya sada wa kaida kai mutum talaka kai wannan abu kuma hukunta ya saba wa kaida suna da hanyoyi guda biyu duk lokacin da matsala ta faru to ana so shugaba ya dauki abubuwa guda biyu abu na farko shine bayan ya takura kansa bai fada wa kowa ba sai wanda abun ya jibinta ya za a yi maganin abun to yayyuwa waɗanda yake shugabanta albishir koda sun samu satar ansa cewa abun ya faru shugaba ya nuna musu cewa ba matsala bane ba komai kuma za su yi maganin matsalar an gane sannan abu na biyu ya kyautata wa Allah madaukakin sarki tsammani ya mayar da lamarin wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya kawo dauki wannan shine abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi da mutanansa dan ya tsallake teku Fir'aun ya ibi bataliyar sai bisa dan ya ritsa su annabi Musa ya isa bakin teku shi da mutanansa teku ya tare su kan sa hanyar wucewa can sai ga Fir'aun lokacin da Fir'aun ya zo wannan suka ga wancan wancan suka ga wancan Allah madaukakin sarki yace
falamma tawalla al-jam'an qala ashabu Musa inna la mudrakun
aha
qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi
Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna qala ashabu Musa sai sabban annabi Musa suka ce inna la mudrakuna mu shikenan an ritsa mu shikenan ta muta kare kaga sun firgita kenan sun razana annabi Musa sai ya ce kalla kar ku sake fadin wannan magana kaga ya hana a cigaba da wannan ya daya dan an gane ko sai ya ce musu inna ma'i rabbi sayahdin tare da ni akwai ubangiji na kuma da sannu zai shiryar da ni kaga yayi wa Allah kyakkyawan tsammani ya maida lamarin sa wajen Allah su kuma yayi musu albishir hankalin su ya kwanta to haka ake so shugaba yi lokacin da annabi Musa ya faɗi haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa auhayna ila Musa
an yurid bi ataka al-bahr
na'am
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
الله مدوكين سركي yace daidai lokacin da annabi Musa ya jibin tilamarin ya maida shi zuwa ga Allah ya kuma yi wa mutanen shi albishir Allah yake fa auhayna ila Musa sai muka yi wa annabi Musa wahayi wahayin da muka mai shine annabi rubbi ataka albahar ga su cirko cirko bakin teku Allah yake muka ce ka daki teku da sandarka yana dukanta kuma bai san me zai faru ba Allah yake fa falaka sai tekun ya kece fakana kulli firqin kadawlul azim sai kowace kowane yanki na ruwa ya zama kamar wani dutse da karare hanyoyi guda 12 annabi Musa ya wuce da mutanansa yana wucewa ya tsallake kuwa Fir'aun ya zo ya shigo karshen shi kenan mun gane wannan to kaga abin da ya kamata kenan shugaba ya kame bakin sa ya rika fitowa yana mutane albishir ko ya hakuri wannan abubuwa muna iyakacin kokarin mu, kuma insha Allah Allah zai kawo mana mafita. Kuma wannan abun yadda kuke tsammanin shi bai iso haka ba, to wannan shine abin da ya kamata shugaba yayi. Wannan shine kuskure na farko. Kuskure na biyu a gurguje shine, idan ka kalli hikimomin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya tsaya inda yake, to mu mun saba musu, mun yi ne mun saba musu. Wani hadisin daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan annoba ta auku gari, hadisin Abdurrahman dan Awo, idan annoba ta auku gari kai da kake garin kar ka fita, wanda yake wajen garin kar ya shigo. Kaga wannan ya nuna mana kowane gari a kulle kowa ya killace mutanansa, an gane? Domin idan ba mahukunta suka dauki irin wannan power ba, wani zai fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana garin da cutar take a rufe, sannan ai ne garin da cutar bata zo ba su rufe, kar su bari a shigo. Wannan shine abin da ya kamata a yi. To kuskuren da aka yi a nan gurin, sai aka samu kuskure guda biyu. Kuskure na farko shine, kamar ka ce wani abu ne da ba a so ya tsiyaye, sai kuma aka huda shi, bayan an rufe shi sannan sai aka huda shi. Ina ma'anar haka? Wato annoba ce ta shigo, aka samu wasu mutane guda biyar suna dauke da wannan cutar, da aka samu suna da cita, sai aka samu wani dan jihar Borno ne, sai aka dauke shi aka kai shi Borno biyu, alhali su ba su da ita. Wannan ya saba wa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta killace guri, an gane wannan? Wannan kuskure ne, a ce a dauke shi a kai shi can, kamar an dauki mara lafiyar ne yanzu an kai shi can, an gane? Kaga rufewa ba ta yi amfani ba. Kamar yadda abin da ya faru a jihar Kano, jigawa ba su da shi, aka dauki dan jigawa da aka samu aka kai musu, kamar an dauki cutar ne an kaita, kaga an killacewar ba ta yi amfani ba, an bude ta wani wuri kuma ta tsiyaye. Kamar yadda daga jihar Kano aka samu mai ita kuma aka take shi Adamawa, Adamawa ba su da shi sai da wannan. Wannan duka kurakurai ne, kamata yi a kulle. Yanzu kamar irin yadda gwamnatin jihar Kano da jihar Kaduna da makamantansu suka ebo almajirai suka kawo suka dawo da su jihohi irin namu na Gombe da sauransu, kuskure ne. Domin akwai yiwuwar an ɗauko mai cutar daga ciki an kawo mana ba mu da ita, akwai yiwuwar wanda aka ɗauko bai da cutar ya zo nan ya samu muna da ita, kuskure ne. Irin yadda yanzu gwamnatin jihar Gombe take yi na a ɗauki almajirai daga nan a kai su garuruwansu, wannan ma kuskure ne. Za a iya ɗaukar mai cutar a kai shi inda ba cutar ya jefa ta, ko a ɗauki mutumin da bai da cutar a kai shi inda cutar take, kaga an hallaka shi. Wannan kurakurai ne. Kuskure na biyu da ake yi shine, asali abin da ya kamata daga lokacin da aka ga cutar, abin da ya dace a yi sai a kulle kowane gari, an fahimta? Sai a kulle mai kowane gari. Amma abin da mu namu suke yi, kamar ka ce wato gida ne baka rufe ba, ka ki ka rufe sanda ka ji an ce barawo ya shigo gidan sai ka rufe. Wannan shine abin da muke, haka ne ko ba haka bane? Kowace jiha da aka rufe a arewacin Najeriya ba a rufe ba sanda ta yi ne, sanda cutar ta shigo. Kaga wannan kuskure. Amma yanzu kamar jihar Gombe, idan yanzu aka ce an rufe cutar ba ta shigo ba, to ba mai shigowa, kowaye ne ya zo Gombe ba zai shigo ba. In ma tun inda cutar take sun bashi ya fito, to sai dai ya gane inda zai. Ina fata kun gane wannan. Yanzu misali kamar jihar Yobe, matakin da suka dauka shine na ba za a shiga ba ko ba za a fita ba, amma cikin jihar kai ta harkokinka. Wannan yayi, an gane? Kamar yanzu abin da ya faru a jihar Sokoto, gwamnan jihar Sokoto ya ji labarin wani babban mutum yana shigowa garin ya hana, yace ba zai shigo jihar shi ba. Wannan daidai ne. To abin da ya kamata a yi kenan, ba ma sai cutar ta shigo za a rufe ba, sai a rufe gaba daya. Sannan majalisar da ake cewa Majalisar Dinkin Duniya, abin da ya kamata ta yi shine ne, shine ta sa kasar da cutar ta faru farko kawai a killace kasar, ba shiga ba fita, ba wanda zai je kasar kuma ba wanda zai fito daga kasar. In yato in tallafi za a basu a duniyanci a basu, wannan shine abin da ya kamata. Su ma jihohinmu na arewa in sun samu mai cuta suna so su taimake shi, abin da ya kamata su yi shine ne, a suna so dan wata jiha ne suna so su suna jin nauyin, wato daukar nauyin sa akwai wahala, gwamnatin jiha suka turo da kudin da za a dauki nauyin sa, amma kar a dauke shi a kai shi. Allah ya sa mun gane. Wannan shine kuskure na biyu da na fahimta. Kuskure na uku na karshe, duk tare da cewa lokaci ya kure, shine babban wanda ina jin tsoron dalilin wannan Allah ya fushi da mu. A lokacin da su kasashen da suka yi girma, suka yi fice, suka shahara, suka yi tafiya mai nisa wajen kangarewa Allah madaukakin sarki da manzansa, a lokacin waɗannan mutanen suke gano cewa su dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki, su rage abubuwa na fasadi, su kusanci Allah, haka ne a daidai lokacin irin jihohi namu ya zama mahukuntan sun rude kamar suna fudda hannun Allah madaukakin sarki daga harkar. Ina ma'anar wannan shine hana mutane su yi sallah, su je masallacin Allah su yi sallah, hana mutane su yi sallar Juma'a, wannan kuskure. Ba a taɓa yin wata annoba a tarihin duniya da za a ce mutane kar su yi sallah ba. Hasali Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan matsala ta zo ma zafi yayi zafi sai ce kusanta ya mana shi da sallah. Sallah maganin komai ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya wasta yuno bi sabr wa salati
wasta'inu bis sabri was salah.
Na'am.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Idan kana neman taimako a wajen Allah, duk abin da ya same ka a duniya indai kana so Allah ya taimake ka, dauki abubuwa guda biyu ka nemi taimako da su. Allah ya ce wasta'inu bis sabr, ka nemi taimako da yin hakuri. Duk matsalar da ta same ka ka jure. Ai ko a cikin annobar Annabi ya ce mutum ya zauna yayi hakuri, ko ba haka ba? A wani hadisi ya ce fa'alam annan nasara ma'as sabri, nasara na tare da yin hakuri. Saboda haka ayi hakuri, inji Allah madaukakin sarki, ka nemi taimako da yin hakuri. Duk abin da ya samu in dai kai hakuri Allah zai taimake ka. Na biyu sai ce wassalatu, ku nemi taimako da yin sallah. Duk abin da ya rikice ayi sallah. Shi yasa idan rana ta kiste Annabi ya ce ku zo ayi sallah, idan wata ya kiste Annabi ya ce ku zo ayi sallah, kusuful kamar da kusuful shamsi yake sallah yake, idan aka yi fari ya ce ayi ne a zo ayi sallah. Saboda haka ku yi sallah, ku roki Allah madaukakin sarki. To amma sai ya zama mu namu kamar ka ce fada suke da Allah a wannan lokacin. Babu inda likitoci suka ce ka ayi sallah, wannan doka ce ta su gwamnatocin kansu. Kan wannan matsalan na tattauna da likitoci in bincike su kan wannan matsalan tsakanin cikin jihar mu ta Gombe da sauran jihohin Najeriya da ma sauran kasashen duniya, likitoci da suke da rai a fadin duniya a yanzu. Na tattauna da likitoci ɗaiɗai har guda 29 kan wannan matsalan, kowa da abin da yake faɗa. Har yanzu likitoci ba cewa suka yi ka ayi sallah ba, su abin da suke faɗa shi ne kar a yi cinkoso gurin da al'umma za su haɗu da yawa, akwai haɗari. Idan al'umma za su haɗu to a rufe hanci da baki a sa wannan abin. Sannan idan za a yi mu'amala a wanke hannu, idan aka gaisa ko aka taɓa wani abu a sa wannan sanitizer ɗin a abin nan ɗin hannu. Wannan shi ne abin da suka faɗa. Idan taro ya yi dole sai an taru, to ya zama alal aƙalli akwai mita ɗaya tsakaninka da ɗan uwanka. Wannan shi ne abin da likitoci suke faɗa. Saboda haka cewa kar a taru a haɗu a masallaci, wannan wani abu ne kawai ba wai fatawar likitoci ba ce. Kawo yanzu har yanzu ban ji likita da muka yi wannan maganar ya ce ya kamata a yi haka ba. An gane wannan? Idan matsala ta faru, Allah madaukakin sarki ya ba mu hanyoyi guda biyu da za mu samu waraka. Hanya ta farko mu mayar zuwa ga Allah shi ne dogaro da Allah a yi tawakkali. An gane wannan? Shi yasa Annabi ya ce tare da tabbacin ba abin da zai same ka sai ne sai abin da Allah ya hukunta maka. Tawakkali kenan ka dogara da Allah. Hanya ta biyu shi ne akhdhu bil asbab, kai riko da sabubba. Duk abin da aka ce da kai in ka yi kaza kaza din na iya faruwa, to in ba saba wa shari'a yi karar ba a kiyaye shi. An gane? To duk lokacin da abu ya zo sai ka ɗauki ɗaya ka bar ɗaya, to Allah zai kyale ka zai cire hannunsa. Idan ka ce na dogara da Allah kawai, Allah ya yi yadda kawai ya yi ya yi, amma akwai abubuwan da aka ɗora maka ka ƙi ka yi, to ba ruwan Allah, wannan ba tawakkali ba ne. Don ya baka umurni ka ƙi ka yi. Sannan idan kuma ka ce a'a yanzu kai kana da abubuwan ka gano ga abubuwan da za ka yi ka kiyaye, sai kake nuna ba ruwan Allah, nan kawai sun ishe ka. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. To kusan ka ce mu yanzu abinda gwamnatocinmu suke yi wa Allah ke, ba za a je a yi ibada ba, ba za a je a taru a ce masallacin Allah. Hasali ma akwai tsoron da nake ji kar Allah ya tuhume mu mu shiga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki yake wa man azlamu mimman mana a masajidillahi an yukara fi azmu
wa man azlamu mimman mana a masajidillahi an yukara fi azmu wa ta'a fi qarabiha.
Allah madaukakin sarki yake cewa ba mafi zalunci sama da mutumin da zai hana ɗakin Allah a ambaci sunan Allah a ciki, wa ta'afi karabiha, har ma ya taimaka wajen rushe matallacin. Yanzu mahukuntan mu ba abin da ba su yi ba cikin waɗannan biyu. Na farko sun hana ambaci Allah a ɗakunan Allah ko ba su hana ba? Na biyu sun rushe ɗakunan Allah. Rushewa al-ma'anawi, ba wai a sa gireda a rushe ba, rushe su ta hanyar da sai dai a rufe su a shiga cikin gidaddadi. Rushewa ne ko ba rushewa ba? Rushewa ne. Dan Ibnu Katsir yake cewa rayin masallaci da Allah madaukakin sarki yake magana shine a gina shi, a tsaftace shi, duk wani abu da ake bukata na addu'a a bashi. Sannan na biyu a rika karantarwa, a rika dabbata addini a cikin sa. Wannan shine rayin masallaci. To idan kenan ba a yi wannan ba, an kashe shi kenan. Ina fata an fahimci wannan. Saboda haka wannan kuskure ne, ba karamin kuskure ba. Ina fata mahukunta za su kalli wannan, su yi gyara akan wannan, su tuba, su yi istighfari dan neman Allah madaukakin sarki ya kawo mana dauki, Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita. Amma ba daidai bane a rufe guraren ibada. Wallahi ka ce kamar ma dokar kan guraren ibada aka sata. Tunda misali akwai masallatai da aka tura jami'an tsaro ranar Juma'a, saboda koda wasu za su je. Dan ne ba a tura jami'an tsaron irin bakin kasuwa ba, koda wani zai je kasuwa? Dan ne ba a tura jami'an tsaron irin wasu wurare da aka hana ba, koda wasu za su je? Ga wuraren sana'o'i da yawa mun ga da yawa an bubbude. Dan ne ba a tura jami'an tsaro ba, ko wani zai yi gigi ya zo ya bude? Amma aka tura bataliyar jami'an tsaro su je masallaci, ko da wani zai yi gizo a masallaci? Kenan da Allah ake fada? Wani irin hali muka shiga ne? Allah ya yi fushi, ya jarrabe mu, kuma muna nuna ma Allah ya yi duk abin da zai yi? Wannan ba karamin kuskure ba ne, ba karamin laifi ba ne. Da fata mahukunta wannan abin zai isa zuwa gare su, kuma za su tuba su gyara wannan laifi suka yi Allah, su tuba su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki, su yi istighfari. Ba karamin laifi ba ne, Allah madaukakin sarki ka gafarta mana. Allah ka kawo mana dauki, Allah ka kawo mana mafita, Allah madaukakin sarki ka sa mu dace. Malamai da ake zargi kuma dangane da ganin cewa malamai sun ce a yi biyayya, ku gane cewa a aqidar ahlus sunna, kamar yadda na fara fada a baya, babu tawaye. Malamai sun ba da fatawa ne saboda kar mu zama kaware, ba wai dan suna jin dadin lamarin ba. Ina fata an gane wannan. Idan har kana jin zafin abin, to har yanzu baka fita cikin imani ba. Domin hadisin Tirmidhi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adafu al-iman. Idan mutum ya ga mummunan abu a binki a cikin ku, to ya kawar da shi da hannu. Hukumomi suka saka za mu iya karwa da hannu, ba za mu iya karwa da hannu ba, in ba mun na so mu jefa al'umma mu cikin matsala ba. Idan ba za ka iya wannan ba, Annabi ya ce ka kawar da bakinka. Da bakinka shine ka fada, ka fito, ka bayyana wa duniya matsayarka. Idan ma wannan ya gagare ka, ka kyamaci abin a zuciyarka. To waɗannan abubuwa guda biyu dukkanin su muna yi, mun kyamaci abin a zuciya, ko mun fito mun bayyana wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, ya bamu ikon aiki da shi. Kuskure Allah ka gafarta mana, kuma ka shafe shi cikin zukatanmu. Allah madaukakin sarki ka kai wannan zuwa ga kunnen duk wanda ya kamata ya zama ya ji ta mai ruwa da tsaki. Kuma Allah madaukakin sarki ka karkato zukatansu su fahimci wannan. Allah madaukakin sarki ka yayi mana damuwoyin da muke ciki. Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu, Allah ka ba su lafiya. Masu lafiyar Allah ka ƙara mana lafiya. Waɗanda ka jarrabe su, wannan ta zama ajalin su, Allah ka karbi shahadar su. Mu da ka jarrabe mu, Allah madaukakin sarki, in ma bata zama ajalin mu ba, Allah madaukakin sarki ka ba mu ladar da kai alƙawari zaka ba wanda ka jarraba da wannan ladar shahidi. Allah madaukakin sarki, damuwoyi da al'umma suke cikin na fatara da talauci da yanayi, Allah bayinka ne, Allah ka tausaya musu, ka kawo musu dauki. Allah madaukakin sarki ya kawo mana tallafi. Allah ya tabbatar da diga bigin mu akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Daga ƙarshe ina tawassuli da wannan aiki da kuma sunayen Allah da siffofin sa madaukaka. Allah madaukakin sarki ka ji kan mahaifina, ka lulluɓe kabarin sa da rahama. Allah ka gafarta mata. Allah madaukakin sarki ka sa ƙarshen wahala take nan. Allah ka karbi bakuncin sa da ma sauran al'umma musulmai gaba daya. Iyayen mu Allah ka faranta musu duniyar su da lahirar su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.